Manunia.
Mun san daukar da kai, an hana shigo da kayan nan, an hana ba da kudin nan, mun tagayyara
waɗannan wahalar da muka sha, mun sha ta a banza.
Ɗaya daga cikin mafasabakin harkar harkallar siyasa a Najeriya kenan yake cewa ya gano wani yunkurin ta da wata sabuwar kura. Ko da ke dai kuma tuni ganin irin kurar da mawaki rarara ya tada, ta sa wasu ƴan ƙasa sun fara tambayoyin cewa shin ko me ya fita da tarnaki a taron tone-tonen da rararan ya kira?
Gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari, in an zo an zuba ministoci guda 10 a ce rara dauki biyu, saboda ko baka so na gwamnatin Buhari zaka ce na bada 20 ko 15%, ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba.
Sai kuma shehun malamin jami'ar da ke nazari akan wakokin rararan Professor Abdullahi Uba Adamu ya ce ai da ma a irin wannan salo ne shi rararan ya shahara.
Abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba, sai haka yayi wa shekarau, yayi wa takai, yayi wa konkoso, yayi wa tanko ya kasai, yayi wa baraka sani, yayi wa sunu salamido. Sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa sha'aban sharada, amma yayi masa.
Shi kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tarayyar Najeriya Professor Attahir Jega cewa yake akwai wasu manya-manyan kurakuran 'yan siyasar Najeriya da ya kamata a gyara.
Ya kamata a dauki tsantsaren matakai da mutum ya bar jam'iyyar da aka zabe shi, ba wani kace na cin shi kenan sai a sake zabe.
Waɗannan ba so mun muka tattabo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na Manunia. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin Manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne kan tsara. Shiri na 142 cikin jerin shirin Manuniyan da kan kutsa yankunan birni da na karkara. Mai yiwuwa kutsawar da demokradiyya ta yi a sassan duniya ne kuma ya sa wasu ke bayyana buƙatar ganin an daina mata muguwar harara. Domin kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tarayyar Najeriya Professor Attahir Jega ya ce ko su gyare-gyaren da suka zama wajibi idan har ana son demokradiyyar Najeriya ta daina gani garara-garara.
Muna ganin tunda dai so muke a ƙara samun inganci ga wannan al'amari na zaɓe. Yanzu muna da kusan shekara 4 kafin wani zaɓe. Ya kamata a gyara kundin tsarin mulki, kuma a gyara dokoki na zaɓe.
To ita dokar zaɓen me kake ganin ya kamata a gyara a cikin ta?
Akwai abubuwa da yawa na bada shawarwari kusan kashi 7. Misali, amfani da na'ura technology yana da kyau, kuma ya kamata mu ci gaba da yin haka. Amma a tabbatar amfani da na'ura ta zamani ga harkar zaɓe yana kawo inganci ne, ba yana kawo kace na ce ba. Abu na biyu na ce ya kamata lalle a dauki tsauran mataki ga 'yan siyasa waɗanda za a zaɓe su yau a wata jam'iyya, suna shiga majalisa ko suna zama gwamnati, su tsallaka su koma wata jam'iyya. Sai na ce ya kamata a dauki tsatsaran matakai, wanda da mutum ya bar jam'iyyar da aka zaɓe shi, ba wani kace na ce shi kenan sai a sake zaɓe. In yana so ya zo ya ci zaɓe a kan sabuwar jam'iyyar da ya koma.
Game da ba da damar damƙa dala ga 'yan kasuwa don shigo da wasu kayayyakin masarufi a Najeriya har guda 40 da ɗoriya kuwa, Honorable Nasir Garba Ɗantiye ne yake cewa ai an tabka kuskure saboda talaka ya riga ya tagayyara.
Mun sadaukar da kai, an hana shigo da kayan nan, an hana ba da kuɗin nan, mun tagayyara. Abincin ya yi tsada, kuma an ce duk da haka manoman sun samu arziki. Me yayin nake nufi da yanzu wannan an yi ribazin waɗannan? Duk waɗannan wahalar da muka sha, mun sha ta a banza.
To amma baka ganin cewa watakila ita gwamnati waɗancan muradu da aka zayyana ta watakila ta tantance ne, tana ganin cewa kabar kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba?
A'a, watakila wannan gwamnati tana kokarin duk abin da waccan gwamnatin ta gabace ta, tana kokari ta warware su, ko da dalili haka ko babu. Ko da yaushe suna duba suwaye suke shigo da waɗannan kayayyakin. Ni ana wazarigi watakila ana so a farantawa wasu waɗanda su ne suke shigowa su masu amfana, ba tare da an duba cewar menene amfani haka ga 'yan Najeriya gaba ɗaya ba. 'Yan ƙananan abubuwan yau da gobe dan me yasa zan dauki dola inje in ba mutanen da suke yi a China in hana mutane na nan aiki kayayyaki guda 40 da wani abu duka yawancin su kananan masana'antu ne waɗanda ke zamu yin su a Najeriya
da alamu dai har yanzu su kuwar sukar da mawaki Dauda Kahuti rarara yayin gwamnatin Buhari na ci gaba da kawo girgidin gyaran gida amma dai ganin garajen gabzar juna da ake a yanar gizo yasa waɗanda ke faran kafa yaɗa labarin da ba na yanar gizo ba sun fara tambaya cewa wai me yayi zafi ne cikin kalaman na mawaki Dauda Kahuti rarara
a ga mutalaka gaskiya Buhari ya kashe kasa ya rushe kasa da dole zan fito magana nan saboda yanzu a gwamnatin Buhari kiri duk bala'in da muka gama a ƙarshen rayuwa ta aka so dauka ran da akona mun office akona mun gida akona mun motoci akona mun plaza ake nema na a kashe ni washe gari IG wanda ya sauke ce ya tire mun yan sanda saboda haka ni yanzu me aka ta wani tsoro za a ban gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba ministoci guda 10 a ce rara dauki biyu in an zo an raba MD a ce in 10-10 ne ni dauki 15 saboda duk wanda yake kina ko baka so na a gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20 ko 15% ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba akan gwamnatin Tinubu inda zo ne magana duk duniya zagin mahaukaci duk arewa duk wanda aka ba minista ka dauke shi ka aje shi sai ka hada da ni ba za ka gan shi ba ko waye shi in ka cire yan gandu irin su Abdullahi Gwarzo irin su Nuhu Ba da irin su Kashim irin su Abu Ibrahim Masari in ka cire waɗannan su ne yan gandu waɗannan su dole su yi amma duk wanda ya zo ya ce ana fukuwa dan a lokacin aka ce ba wanda zai iya tallata Tinubu ni zo na ce to amma ko da kuma ba zai ga wani arewa ba na je na buji waka jagaba shine gaba Allah shine gaba kuma Allah ya taimake mu Allah ya karba duk abin da ake nema wanda ake so a samu aka same shi
tun dai shirin manuniya ta ninka jihar Kanawa don tattakin tattaunawa da fitaccen shehun malamin jami'an nan farfesa Abdullahi Ubu Adamin da farfesa ne a bangorori guda biyu da dukkanin bangorori guda biyu kuma yayi shura kuma da yake farfesan yayi wani dogon bincike da nazari akan mawaki rarara mun ne mijin ta bakin me da me ya gano ne a binciken da aka ce ya fara shi ne tun bara
kalaman shi dai ba su nuna cikakkiyar da'a ba ko babu komai dai Muhammad Buhari uba ne kaka ne dattijo ne mutum ne wanda ya kamata a girmama shi komai laifinsa amma ni hankalina bai sako akan kalamansa akan Buhari ba damuwa ta da shi shi rarara ni ina nazari ne akan mawaka kuma ina daya daga cikin wanda nake nazari akai nayi akan ala nayi akan yan hip hop to shi ma kuma nayi akan sa saboda abinda muka gada kenan nazari abinda muke yi don mu ga me masu fasaha irin sa suke yi da kuma dangantaka su da al'umma saboda haka bayanin da yayi akan Muhammad Buhari wannan shi ta shafa amma ni na mai da hankali ne akan waƙoƙinsa tsarin waƙoƙinsa da kuma yadda waƙoƙinsa suke nuna wani abin takaici a Kano da yadda siyasa Kano ta ɓaci da irin zambo da abin habaici da goli da shauransu
kai mamakin waɗannan kalamai na shi sun ci karo da abin da kuka nazari
ban yi mamaki ba saboda in ka dauki waƙoƙinsa akalla ba a ƙasar ba guda 30 zuwa 35 wanda yayi akan 'yan siyasar Kano to za ka ga cewa abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba abin da ya saba da shi shine yau yana tare da mutum kuma abin mamaki ba dole ne su bata da mutumin ba amma idan wani ya bata da wannan mutumin da yake tare da shi mutumin zai iya bashi kuɗi ya ce ya zagi wancan mutumin sai ya zage shi saboda haka yayi wa shekarau yayi wa takai yayi wa kwankwaso yayi wa tankwaya kasai yayi wa baraka sani yayi wa sunusu lamido sannan kuma ba wanda zai yi mamakin zai wa sha'aban sharada amma yayi masa saboda haka ba shi da abin da Tura suke kira principles saboda haka ko kuna tare da shi idan wani ya biya shi kuɗi ya ce ya yi maka zambo to zai yi maka
mai sauraro wannan fa kaɗan ne daga cikin doguwar tattaunawarmu da shehun malamin jami'a farfesa Abdullahi Ubu Adamu muka ɗan gutsira idan Allah ya yarda za ku ji shehun malamin yana jawo hankalin 'yan siyasa akan wasu batutuwa da ya ce ya kamata su lura sai dai kuma kafin mu yi sallama ma sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rabu iko cewa su ci gaba da tunawa cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullum kwanan duniya babu maganar jira domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1,300 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suke ta ɗiban dukkan wata gararamar gara kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da shi ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauraron mu ke son saurara ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.